ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم، وشر الامور محدثاتها، فان كل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. بايعك، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka, masallacin Usman ibn Affan da ke nan gadan Kaya a wannan gari na Kano, a wannan yammaci mai albarka na Juma'a, yau 14 ga watan Rabi'ul Thani, hijirar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1438, wanda kuma yake daidai da 13 ga watan 1 miladiya ta 2017. A wannan majalisi na mako-mako na tafsirin Al-Qur'ani mai girma, wanda kuma muna cikin tafsirin Suratul Baqara, wanda wannan shine majalisinmu na 97. Wancan satin an samu kuskure wajen ambatan adadin majalisin, muka ce da 5, wancan da 6 ne, wannan kuma da 7. Akwai sake tunatarwa game da asusun Sautul Haq, wanda wancan satin aka fara karba, wannan satin ma insha Allah za a ci gaba da karba. Allah subhanahu wa ta'ala ya bada ikon taimakawa. Akwai mahaifiyar ɗan uwa Alhaji Abba, tana fama da rashin lafiya, fata in wa sa ta addu'a, Allah subhanahu wa ta'ala ya bata lafiya. Akwai subhanahu wa ta'ala ya bata lafiya. Za mu tashi akan aya ta 151.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون.
الله يجزيك. كما أرسلنا فيكم رسولا، كما ينمك أيقومك دوان منزو منكم دغتكمكم، يتلو عليكم آياتنا ينا كرن تامك آيوهم، ويزكيكم كما ينا تركيكم تو ينا مك تربية، ويعلمكم الكتاب والحكمة كما ينا سندكم ويكرن تندكم للتافي لكم حكمة، ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون كما ينا كرن تندكم أبنى بفكسن شيكون سليبا. فاذكروني دنهككم أنبتيني أذكركم لماذا أنبتيكم، واشكروا لي ولا تكفرون kuma ku gode mun kada ku butulce mu. A baya Allah subhanahu wataala yayi maganar umarni ga Annabi sallallahu alaihi wa sallama da wannan al'umma cewa su fuskanci Ka'aba a matsayin ita ce al-qibla ta ƙarshe da Allah subhanahu wataala ya umarce su fuskanta. A duk inda suke su fuskanci wannan al-qibla. Ƙarshen aya Ubangiji subhanahu wataala ya ce fala takshawun nasa wakhshawni ولا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. فلا تخشوهم كذا كجتو رنزو لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. الله سبحانه وتعالى يرفي wannan magana ta al-qibla da cewa Ubangiji subhanahu wataala yayi haka domin kai yanzan mutane suna da wata hujja akan mu, sai dai waɗanda suka zalunci kansu sune za su ci gaba da jayayya da kawo ƙananan maganganu. To kada ku ji tsoron waɗannan mutane, ni ku ji tsoro na, kuma na yi muku wannan ne don in cika muku ni'imar da na yi muku, wali utimma ni'amati alaikum, don in cika muku ni'imata, wala allakum tahtaduna, kuma wala allakum ku samu shiriya. To sai Allah ya ce kama arsalna fikum rasulan, mun yi muku duk waɗannan ni'imomi kamar yadda muka ni'imta ku ta hanyar aiko muku, wato muka yi muku ni'ima ta hanyar aiko muku da wani manzo. Saboda haka wannan kafin din a ka'idar larabci a mahallin nasba take, na'at ne na wani masdar mahdhuf, ai an'amna alaikum in'aman ka irsalina rasulan minkum ko fikum rasulan, mun muku ni'ima kamar ni'imar da muka yi muku ta aiko muku da wani manzo minkum daga cikinku. Wato Ubangiji subhanahu wataala ya cika ma wannan al'umma ni'imar da ya mata ta hanyar bayanin sunnar annabi Ibrahim alayhi salam, sannan kuma da ansa addu'ar annabi Ibrahim alayhi salam da yayi, ya ce rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum, ya Allah ka aiko da wani manzo a cikin wannan al'umma ko a cikin wannan wato wannan kabila ko zuriya ta Larabawa. Saka Ubangiji subhanahu wataala kamar yanda ya musu ni'ima ta hanyar umarta su da su fuskanci alƙibla, haka nan kuma ya cika musu ni'imarsa da sauran shari'u da wasu ni'imomi waɗanda suka biyo bayan wannan. Duk wannan ihsanin mu ne, ba shine farkon ihsanin da muka yi muku ba, ba shine farkon ihsanin da muka yi muku ba. Mun yi muku ihsani da yawa, mun muku ni'imomi da yawa, manya-manya da ƙanana. Mafi girman ni'imar da muka yi muku ita ce ni'imar aiko manzo sallallahu alaihi wasallam. Wato duk waccan bayanai da suka gabata ni'imomi ne da muka yi muku, to amma ba su kadai ne ni'imar da muka yi muku ba. Mafi girma cikin ni'imomin da muka yi muku ita ce ni'imar aiko da manzo sallallahu alaihi wa sallama, ko muka aiko shi a cikinku, kun san nasabarsa, kun san gidansu, kun san iyayensa, kun san kakanninsa, kun san ɗabi'unsa da halayyarsa, kun san amanarsa, kun san gaskiyarsa, kun san yadda yake san al'umma da alkhairi, duk kun san wannan. Saboda haka ashe ba wannan ita ce ni'imar farko da muka yi muku ba, akwai babban ni'ima da bai kamata ku manta da ita ba, ita ce ni'imar aiko muku da manzo a cikinku. A nan aka ce kama arsalna fikum rasulan, aka kawo shi nakira, muka aiko muku da wani manzo, wannan nakira ce litta'zim, wato muka aiko muku da wani manzo mai girma, muka aiko muku da wani manzo mai daraja, kuma an kawo shi nakira dan saboda sauran sifofin da za a ambata a cikin ayat da su zama kowace sifa tana zaman kanta, kuma kowace sifa wata ni'ima ce mai cin gashin kanta. Allah ce kama arsalna fikum, fikum wannan zamiri na fikum ana nufin mu'minai muhajirun wal ansar, wanda Allah subhanahu wataala yake tuna musu ni'imar da ya yi musu, tuna musu ni'imar aiko manzo sallallahu alaihi wasallama a cikin su, wato a cikin kabilar su ta Larabawa, domin wannan shi zai sa su fi fahimta shiriyar da wuri, wannan zai taimaka wajen su fahimci shiriyar da wuri. Kuma wannan ita ce addu'ar annabi Ibrahim, rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum, ya Allah ka aiko musu da wani manzo a cikin su. To wannan Ubangiji subhanahu wataala bayan yayi wato baiwa ga jinsin su Quraishawa, yayi baiwa ga jinsin Larabawa gaba daya, laqad manna Allahu 'alal mu'minin, yayi baiwa ga dukkan jinsin mu'minai ma, laqad manna Allahu 'alal mu'minin idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim ay min jinsihim. Allah yayi baiwa ga mu'minai yayin da ya aiko da wani manzo daga jinsin su, wato daga jinsin su na dan adam. Anan ba ana nufin jinsin Laraba kadai ba, sai ce laqad manna Allahu 'alal mu'minina, kaga duk wasu mu'minai sun shiga ciki, sawu Larabawa waɗanda ba Larabawa ba, duk wani mu'mini ya shiga karkashin wannan kalma ta al-mu'minin. Saboda min anfusihim yana nufin min jinsihim al-insani, wato cikin jinsin su mutane. Allah subhanahu wataala bai aiko musu da mala'ika ba, walau ja'alnahu malakan laja'alnahu rajulan, ko da mala'ika muka turo to sai mun bai da shi mutum, saboda ya dace da jinsin ku, sai da za ku iya zama a gabansa ku saurare shi ku fahimci maganganun da yake gaya musu. Sannan Allah subhanahu wataala ce arsalna kama arsalna fikum rasulan, aka ce fikum ba ce kama arsalna ilaikum ba, sai aka yi amfani da kalmar fikum, yayin da a wani guri can cikin suratul muzammil inda Allah subhanahu wataala yake inna arsalna ilaikum rasulan shahidan alaikum, ba ce inna arsalna ilaikum can, sai aka yi amfani da kalmar ila, nan kuma aka yi amfani da kalmar fi, domin can inda aka ce ila hujja ce ake kafa musu cewa mun aika muku da manzo zuwa gare ku, saboda haka ba ku da wata sauran hujja da za ku rike wajen kimbin shari'ar Allah, tun daga shi Allah ya aiko muku da manzo, yana karantar da ku, yana sanar da ku, nan kuma da yake makami ne na imtinani nan kuma Allah subhanahu wataala yana gaya musu ni'imar da ya musu ne sai aka yi amfani da fikum fikum dan ta nuna cewa a cikin ku yake wato wannan manzo ba daga wani guri aka kawo muku shi ba ba daga wata kabila ko daga wani yare ko daga wani jinsi aka dauko shi aka turo muku shi cikin ku larabawa ba a afikum wato a cikin ku ne ya taso saboda kalmar fi anan tana nuna a cikin ku ilaikum kuma can tana nuna an aika muku shi dan ya zama hujja akan ku amma nan ana so a musu bayani irin ni'imomin da Allah ya musu ne tunda ya ce wali utimma ni'mati alaikum wala allakum tahtadun fi kama arsalna fikum kamar yanda a cikin ku muka zabo da manzo muka aiko muku shi saboda haka shi ma balarabe ne kamar ku a wannan lokacin dukkan musulmi larabawa ne suna magana da harshen larabci ne wato abinda umma ce arabiyya fi lisaniha wajen abinda yaren da take magana da shi a lokacin duk wani musulmi a lokacin yarensa shine larabci yake magana da shi a wannan lokacin da aya take sauka duka al'ummar larabawa ta takallam bi lisanin wahid harshe ɗaya suke magana da shi sawa'un al-arabawa al-adnaniyun ne ko kuma al-qahtaniyun ne larabawa al-ariba ko al-musta'riba dukkan su laraba al-adnaniyun sune wadanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito ta tsatsan su sune wanda suke abin nan tikewa nasaba su take tikewa zuwa ga Annabi Isma'il alaihi salam ko laraba al-qahtaniyun wanda sune tsantsan larabawan wanda suke ake nisbta su zuwa ga qahtan to dukkaninsu suna magana da harshen larabci ne har ma waɗanda suke ba asalin larabawa ba amma saboda wani dalili sun zauna cikin larabawa harshen su ya rikide ya koma na larabawa saboda ko dai sun zauna a cikin su a matsayin bayi ko kuma a'a sun zauna a cikin su a matsayin abin nan kawance ya hada su saboda ka su ma duka suna magana da larabci ne irin su Salman al-Farisi da shi mutumin Farisa ne amma da larabci yake maganarsa ba da wani yare ba haka nan Bilal wanda asalinsa mutumin Habasha ne mutumin Ethiopia shi ma da larabci yake magana irin Suhaib mutumin Rum ne shi ma da larabci yake magana saboda hatta waɗanda asalinsu ba laraba ba ne sun zama ta fuskar yarensu ko ta fuskar harshen da suke magana da shi sun zama su ma larabawan ne to wannan ni'imar manzanci da Allah subhanahu wataala ya ko Annabi sallallahu alaihi wasallam da shi shine al-iblag wal ifham shine abin da yazo da shi a fahimta abin da yazo da shi ya isar wa waɗanda aka turo shi gurin su kuma su fahimci sakon wannan shine babban ni'ima babu ni'ima babu wani amfani a turo maka mutumin da baka fahimci me yake gaya maka baka fahimta yarensa baka fahimta sakon da yake isar maka to saboda haka sai ya kasance an turo musu da wanda a lokacin kowa yana jin abin da yake faɗa saboda haka Nabi sallallahu alaihi wasallam yana magana da harshen su suna fahimtar manufar da ta zo da shi alqur'ani da yake karanta musu suna gane mu'jizar da take cikin sa tunda sun san harshen larabci sun san ya ake sarrafa shi saboda haka sun san abin da zaka iya ce masa fasaha ce ta koli fasaha ce ta wacce take ba kamar ta zaka in yana karanta alqur'ani sukan ji wannan mu'jiza din saboda haka kaga daga lokacin kuma sai su zan sun samu daraja da alfarmar daukan wannan addini kuma su isar da shi ga al'ummomin da za su zo a baya saboda haka duk wani wanda ya samu maziya wato ya samu wata daraja ta koyan wannan harshe wato na larabci wanda a wancan lokaci dukkan wata al'umma da za ta shiga musulunci to za ta rinta koyi larabci shi yasa zamu ga manya-manyan asatirul lughal arabiyya din ba wanda suka fi kowa kwarewa cikin harshen larabci zamu ga cewa ba laraba bane wanda suka yi fice irin su sibawai zamu ga cewa asalin su ba larabawa bane amma kuma su suka zama hujja ta fuskar bayanin wato menene ma wato shi ka'idojin larabcin kansa saboda haka babu wani lokaci da aka samu an raba al'umma da wato al'ummar musulmi da harshen larabci ba taba samun wannan ba a tarihin kafuwar musulunci saboda shi addinin ba zai yiwu a fahimci sakon da ya zo da shi ba sai ta wannan harshen saboda haka tun al'ummar farko aka fara tafiya a haka saboda haka duk wata al'umma da ta shiga a cikin musulunci to za ta yi kokari ta karanci yadda yaren musulunci yake don ta zama ta fahimci duka sakonnin da musulunci ya zo da shi sawa'u ta fuskar alqur'ani ta kuma ta fuskar abinda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya bari na hadisansa da sunnarsa da kuma abinda malamai cikin sahabbai da tabi'ai da waɗanda suka zo baya suka bari na ilimi to kuma haka abin dole haka ya tafi zai ci gaba indai za a fahimci addinin to dole ne a sa fahimci shi harshen addinin ba zai yi ba a raba fahimtar addinin da shi wannan harshen ka raba ka ce za ka iya fahimta addinin amma ba lalle aka karanta larabcin ba to ka raba alakar mai fahimtar addinin da alqur'ani kenan ka raba alakar sa da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ka raba alakar sa da ilimin da sahabbai suka bari da sauran manyan malamai duk ka raba alakar sa da wannan saboda haka yanzu ya zama shi ma sai ya je ya nemo waɗanda suka sani sun gaya masa me aka ce sannan zai zo ya faɗa kaga an koma dole so suna kenan saboda ka bayyuwa a ce an yi zuzzurfi cikin fahimtar shi addinin dole sai an karanta larabci kuma shi addinin ɗabi'arsa haɗe take da harshen shi yasa za ka ga ibaru da yawa da za ka yi a cikin addinin dole sai kana iya faɗar harshen za ka yi sallah tun daga kabbara har ma za ka fara yin larabci Allahu akbar tun daga nan daga iqama daga kabbara karanta alqur'anin da duk abinda za ka yi a ciki da larabci za ka yi shi ba ka da iko ka ce kai wannan larabcin ya maka zurfi ko ya maka tsauri ko ya maka wahala saboda ka kai yanzu a zo wani ya rubuta maka a takarda ya ake me ma'ana Allahu akbar a gaya maka a takarda a rubuta maka ka riƙe da yaranka kawai ko ka tafi karatun fatiha kawai ka karanta da yaranka in ka zo zaman tahiya kai tahiya da yaranka saboda kai a gurinka ya fi maka sauki wanda shi larabcin yana baka wahala to musulunci duk bai yarda da wannan ba in ma yau mutum ya musulunta bai san fatiha ba to ba za a ce bari a gaya masa ita da yaransa ya kai ba sai dai a gaya masa abinda sunna ta zo da shi wanda zai faɗa kabbara da ailala da tasbihi a madadin karatun fatiha saboda haka babu wani addini da ya haɗa al'ummarsa da harshen me yasa addinin kirista ko in ce addinin nasara ya gurɓace saboda raba asalin addinin da harshensa na asali asalin addinin da harshen Hebrew din sai aka raba su sai ya zamana duk waɗanda suka zo daga baya ba sa iya karanta tsohuwar linjila wacce ita ce ta farko-farkon da aka rubuta duk da cewa ita kanta an makara wajen rubuta ta ba a rubuta ta akan kari ba sai bayan abubuwa duk sun ɓace wasu ma an caccanza san da aka rubuta to duk da haka wannan asalin ba sa iya karanta shi saboda haka sai an dawo da shi zuwa ga wani yaren da shi yanzu suke ganewa sannan za su iya fahimta don haka a tsakankanin wajen tahowa da shi zuwa wani yare duk aka jinkita abubuwan aka caccanza su saboda haka sai ka samu wani babba a cikin harkar abinnan addinin amma ba zai iya karanta asalin linjila ko a taura ta asali ba zai iya ba saboda bai san yaren ba to shi musulunci sai ya zama na baya da wannan shi yasa don wannan shi ne zai sa ya zama addini na har abada saboda ba kuma hanyar da za ka yi ka iya masa ka iya kawo wani abu ƙari ba a gano ka ba in yau kai da awar wani abu yana cikin alqur'ani to akwai masana alqur'ani suna nan birji ko ina ki kul hatu burhanakum in kuntum sadiqin saboda ka sai a tsitsiye ka karanto inda aya ta ce in ka karanto wata aya ka ce ita ce to bayanin ta ai akwai littafai akwai sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam akwai littafai na malamai da suka yi sharhin ayoyi suka yi tafsiri dauko mana ka karanta mana to kaga bai yiwa a kawo wani canji saboda asalin abun yana tare da al'umma ba a sa katanga an raba ta da wannan asalin ba tana nan da asalinta kaga kowa a gidansa yana da qur'ani ko qur'anin da larabci yake kowa a gidansa yana da qur'ani yana karanta shi kuma da larabci yake karanta shi to saboda haka Allah subhanahu wataala ya aiko shi da zuwa gare su da harshen larabci musu magana don su fahimta sannan kuma ya kasance ita shi addinin ya zama na ba mutum ɗaya ne kawai zai isar da shi ba al'umma ce za ta isarwa al'umma saboda haka kaga an samu isar da addini ta hanyar tawaturi ta hanyar ganganku sannan wannan zai taimaka wajen ya yaɗu cikin gaggawa zai zama ba mutum ɗaya ko biyu ne suke yaɗa shi ba dukkan wanda ya shiga wannan addini ya karanta abinda addinin ya zo da shi zai iya yaɗa shi Allah ce yatlu alaikum ayatina yana karanta muku ayoyinmu anan ayoyinmu ya kunshi ayoyin alqur'ani ya kunshi kuma ayoyi waɗanda suke al-mushahada ayoyin da suke nuna girman Allah subhanahu wataala da kadaitakarsa ayoyi waɗanda suke bayanin gaskiya suke bayanin bata suke bayanin shari'a suke bayanin bata suke bayanin gaskiya suke bayanin ƙarya waɗanda da farko suke nuna tauhidin Allah subhanahu wata'ala wato kadaita Allah subhanahu wata'ala a cikin sifofinsa da ayyukansa kuma suke nuna tabbatar gaskiyar annabi sallallahu alaihi wa sallam cikin manzancin sa da wajibcin imani da shi sannan suke dauke da abin da ya zama wajibi kowa ya yi imani da shi na labarin labarurrukan da suka bayar na ranar gobe kiyama da kuma labarurrukan gaibi na wani abu da ya riga ya wuce wanda a da ba a san su ba wanda karantar da su waɗannan abubuwa shi yasa suka samu cikakkiyar shiriya suka samu ilimi na yaqini anan Allah subhanahu wata'ala ce yatlu alaikum yana karanta muku aka kawo shi da sigar mudari abinda yake nuna ana ji ne bai tsaya ba dan lokacin da alqur'anin lokacin da ayat ta sauka alqur'anin bai tsaya ba a lokacin ana ci gaba da saukar da shi ana ci gaba da saukar da shi shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yana ci gaba da karanta musu dukkan wani abin da aka saukar na alqur'ani to duk sanda aka saukar da wani alqur'ani wata aya wata aya ta alqur'ani to wannan ayar karanta musu za su ƙara fahimtar girman mu'jizar da take cikin alqur'ani sannan kuma za su ƙara samun imani a cikin ta Allah ce wa yuzakkikum kuma yana tsarkake ku tazkiya shine abin nan tsarkakewa domin kalmar ta yuzakkikum daga kalmar zaka ne zaka kuma tana nufin annaba wato abu ya habaka ya karu asalin halittar da Allah subhanahu wataala ya yi wa dan adam ya yi masa halittar da za ta iya karban abin da yake shiriya to Allah subhanahu wataala farkon halittar dan adam ya halicce shi fi ahsani taqwim laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim halitta ce mai tsakiya halitta ce mai tsafta to amma yana zuwa duniya kuma abubuwan da suke na bata da batarwa da sha'awa da ruɗu duk za su yi ta bujirowa zukatansa za su ta bujirowa zuciyarsa to a wannan lokacin kuma yana buƙatar wanda zai riƙa tsaftace masa wannan zuciyar kada waɗannan abubuwan da suka bujiro zuciyarsa su lalata masa ita ce sun maradadnahu asfala safilin illa alladhina amanu wa amilus salihat shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa bu'istu li utammima makarim al-akhlaq an aiko ne dan in cika shi abinda suke halaye na kwarai wato asali na dabi'ar dan adam da Allah subhanahu wataala ya halicce shi akanta wanda ita ce fitra yana iya gane abinda yake mai kyau ne yana iya gane abinda yake mara kyau ne akwai usulul akhlaq akwai halayya da dukkan al'ummomi dukkan wasu masu hankali sun yi tarayya wajen fahimtar cewa waɗannan abubuwa masu kyau ne kamar gaskiya dukkan wata halitta sawa'un waɗanda suka bi wasu annabawa ne ko ba su bi wasu annabawa ba da hankalin da Allah ya ba su sun san cewa gaskiya abu ne mai kyau sun san cewa cika alkawari abu ne mai kyau sun san cewa zalunci wani abu ne mara kyau duk wani a fitra ana sanin wannan ba sai da wahayi ba to wahayi da ya zo kuma sai ya ƙara zuwa da wasu halayya wasu ɗabi'u waɗanda ɗan adam ba lallai ya gane su ba in ba dan wahayin ya zo da su ba ko kuma shi wahayin ya ƙara tabbatar masa da waɗancan abubuwan ya ƙara faɗa masa wasu abubuwa na amfani da suke cikin waɗannan halaye na ƙwarai domin ya ci gaba da rike su saboda haka yana daga cikin manya-manyan aikin ayyukan annabi sallallahu alaihi wasallam da Allah ya ɗora masa shine tazkiyatu akhlaqil mu'minin ya gyara halayen sahabbansa ya yi musu tarbiya wani yana da cikin jigon wato usul na aiko shi kamar yadda ce tulu alaihim ayati sai ce wai zakkihi sannan wai wa'allimuhumul kitaba wal hikma saboda haka wani yana da cikin ayyuka manya-manya da Allah ya ɗora masa ya karantar da su kuma ya yi musu tazkiya wato ya gyara halayensu ya ba su tarbiya mai kyau tarbiya mai tazkiya ɗin nan za ta fara tun daga tace zukatansu daga shirka ya raba zuciyarsu da shirka to halarto wani Allah a lokacin bauta ya tace zukatansu ya tsarkake zukatansu daga riya da munafici ya cinsa musu ikhlas ya cire ƙarya daga cikin zukatansu ya cinsa musu gaskiya ya cire ha'inci ya sa musu amana cire girman kai ya sa musu tawalu kaskantar da kai cire mummunan ɗabi'a ya sa musu kyakkyawa ya cire ƙiyayya da gaba da ƙiƙijunan da ke cikin zuciyarsu ya sa musu ƙaunar juna da san juna da taimakawa juna duk waɗannan suna cikin abinda wannan kalma ta wa yuzakkihim take nufi saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam da yazo duk yayi wa sahabbansa irin wannan tarbiyyar da ya bar wata al'umma da babu wata al'umma da ta ƙaunaci junanta ta so junanta ta taimakawa junanta kamar yadda Allah subhanahu wataala ya sanya wannan al'umma ta kasance lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallama bayan Allah subhanahu wataala ya yabe su ya ce kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Ba a taba samun wata al'umma kamar ku ba. Tunda Allah ya yi duniya ba a taba yin wata al'umma. An yi daidaikun mutane sune annabawa a cikin al'ummomin su, amma a samu wata al'umma wacce take guda mai zaman kanta, wacce take dauke da irin dabi'un da wannan al'umma ta sahabbai take dauke da shi, ba a taba samu ba a tarihi. Shi yasa Allah ya ce kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Ba a taba samu wata al'umma da ta kai wannan al'umma alkhairi ba. Shi yasa Allah ya ce wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasafa. Taba samu wata al'umma zababbiya kamar wannan ba. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce khairun nasi alqarni alladhi bu'ithtu fihim. Wato mafi alkhairin mutane su ne waɗanda aka aiko ni cikin su, kaga su ne sahabbansa sallallahu alaihi wa sallam. To kuma samun wannan ba abu ne mai abin mamaki ba, idan aka fahimci cewa Allah subhanahu wataala ya zaba musu wanda ba a taba yin kamarsa ba, shine Annabi sallallahu alaihi wasallam. Ya zaba musu shi zan shine malamin su na farko. Saboda ba a taba samun tun kafuwar duniya wanda da iya karantarwa, ya iya tarbiya, ya iya wato koyar da halaye masu kyau kamar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Shine afdal ko ahsan muallimin arafatul bashariyya. Ba a taba samun a duniya wani wanda ya iya koyarwa, ya iya karantarwa, ya iya bada tarbiya kamar manzo sallallahu alaihi wasallam. To kaga in dai har akwai irin wannan kwarewa, sannan ga ta'ayili na Ubangiji, wato goyon baya da Allah subhanahu wataala ya rika bashi da taimaka masa da ya rika yi, kaga dole mu yarda za a samu wannan tsari. Shi yasa wannan ita ce aqidar ahlus sunna, aqida ce take tafiya da hankali da tunani, take tafiya kuma da waki abin da ya faru, cewa babu wani ji, babu wasu tsariku da aka taba samu suka samu tarbiya kamar yadda sahabbai suka samu. Shi kaga babu yadda za a yi kana mai wato musulminka da hankalinka, mutum bai samu taɓin hankali ya haukace ba, da hankalinsa kuma a zo a ce masa ai waɗannan mutane duk lalatattu ne, mayau da rane mutunta ne, kuma ya yarda, zai wahala in dai mutum da hankalinsa. Na yarda idan mutum ya samu taɓin hankali ya samu masu, to ba mamaki wannan abubuwan duk ya yarda. Amma da hankalinsa a ce Allah subhanahu wataala ya zaɓi Annabi sallallahu alaihi wasallam zaɓi na musamman, ya aiko shi kuma ya nassanta cewa cikin aikin da za ka yi ga abin da za ka yi, yatlu alaihim ayati wa yuzakkihim, ya ga aikin da za ka yi wannan tazkiya, ba su kyakkyawar tarbiya. Kuma a ce Annabi sallallahu alaihi wasallam shekara 25 a 25 a cikin su yana ta wannan aikin ba tare da ya samu nasara ba, da zama na duk ashe rubutu yake akan ruwa shekara 23 ce duk rubutu yake akan ruwa. Ina ga duk wanda ya san girman Annabi sallallahu alaihi wasallam da yadda ya san yadda Allah subhanahu wataala ya ainihin taimaki annabinsa sallallahu alaihi wasallam da karfafa sa da yawa alladhi ayyadaka bi nasrihi wa bil mu'minina wa alafa bayna qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma aflasa bayna qulubihim walakin Allah alafa bainahum. Saboda Ubangiji subhanahu wataala shi ya bashi wannan power din, shi ya bashi wannan karfi din. Saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan aikin da Allah ya dora masa ya tsaya ya yi shi ba wasa, kuma ya tarbiyanci wasu tsareku wanda ba a taba samun irin su ba a tsawon tarihin dan adam. Zama khairu ummatin ukhrijat linnas. Allah ya gada sahabban Annabi gaba daya. Wa yuallimuhum alkitaba wal hikma, kuma yana karantar da ku alkitab shine alqur'ani, wal hikma da hikima. Hikima shine abinda sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam suke samu a wajensa na sunnarsa da fahimtar addini, samu sunna da fahimtar addini a wajensa sallallahu alaihi wasallam da bayanan abinda ba su gane ba na alqur'ani. Wannan shine alhikma din da a baya mun yi bayanin wannan. A lokacin zuwa lokacin jahiliya kowa ya san yadda al'ummar Laraba take. Al'umma ce da ba ta da wani abu na ilimi, ba ta da wani abu na wayewa, ba ta da wani abu. Babban abinda al'ummar Laraba a lokacin take tinkawo da shi, take alfahari da shi, shine fasaha. Shine fasaha da balaga da iya magana da iya zance da kyawakensu wanda sun yi wa dukkanci al'umma bin tinkau a nan. Sai kuma wani abu na ilmul falak. Wanda wannan shine abinda Larabawa suke tinkawo da shi. Amma rayuwarsu rayuwa ce suke kamar dabbobi. Saboda rayuwa ce da ba za ka kwatanta ta da rayuwar mutanen Farisa ba ko mutanen Romawa ko mutanen India ko mutanen Girkawa a wancan lokaci to amma cikin kankanin lokaci da Allah subhanahu wataala ya ko Annabi sallallahu alaihi wasallama sai gashi nan da nan an samu ta al'umma mai ilimi cikin dan kankanin lokaci sai ilimi ya bazu ya mamaye ko ina tare da cewa lokacin da Allah ya sauko ya aika Annabi sallallahu alaihi wasallama a Makka sai ka kirga gida nawa baka samu gida ɗaya wanda za a samu wanda ya yi rubutu da karatu a gidan ba duk ummiyai ne kamar yadda Allah ya faɗa ba san rubutu ba san karatu ba sai an yawo sai a ce wane ya iya rubutu ya iya karatu shi yasa kaga asira aka zo ana maganar farkon wahayi da Khadija da ya dawo wajen ummul mu'minin Khadija sai ta kai shi gurin Waraka ibn Nawfal kace shi mutum ne da ya yawo ya je ya koyo yadda ake rubutu da karatu ya shiga addinin Nasara har ya iya rubuta abin nan at-Taura da Injila da rubutun Larabci ya fassara ya dawo da shi zuwa Larabci kaga wannan ya nuna cewa a cikin Makka din babu wasu wanda suke wannan saboda tattafi gurin sa ta kai masa Annabi sallallahu alaihi wasallam domin ya mata bayanin abin da ya fahimta to cikin dan kankanin lokaci cikin abinda bai wuce shekara 23 ba sai ga sun zama sun fi kowa ilimi a'makun nasi ilman wa barruhum quluban zukatansu sun fi kowa alkhairi cike da alkhairi wa aqalluhum takallufan ba matsawa kai a rayuwarsu suka fi kowa kuma asdaqahum lahja suka fi kowa fadar gaskiya kaga wannan shine abinda Allah subhanahu wataala ya tuna musu na wannan ni'ima qad manallahu alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum alkitaba wal hikma wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin wa in kanu ay wa innahum kanu min qablu lafi dhalalin Allah ce shine wanda yayi baiwa ga mu'minai lokacin da aiko musu da wani manzo daga jinsin su yana karanta musu ayoyin sa yana musu tazkiya wato yana musu tarbiya sannan yana koyar da su alqur'ani yana koyar da su hikima wa in kanu kuma lalle su sun kasance kafin aiko Annabi sallallahu alaihi wasallam suna cikin bata wanda yake mabayyana anan a wannan ayar da muke ciki zamu ga an gabatar da wayu zakkihim kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayati wa yuzakkikum sannan aka ce wayu allimukum alkitaba wal hikma haka an gabatar da wayu zakkikum akan wayu allimukum alkitaba wal hikma aya da ta wuce wajen hikayar addu'ar Annabi Ibrahim alayhi salam tulu alaihim ayatika wa yu'allimuhum alkitaba wal hikma sannan wa yuzakkihim can wa yuzakkihim din ta zo da karshe amma nan wa yuzakkihim ta fara zuwa sannan wa yu'allimuhum alkitaba wal hikma shine su daga cikin malamai suka ce abinda hikimar gabato da ita anan saboda anan makami ne guri ne da ake fadar ni'imomin da aka yi musu sauraka a cikin ni'imomin da aka musu aka gabato da tazkiyar wannan shine tsarkake musu zukata yana karanta musu ayoyin sa yana kuma musu tarbiya sauraka wannan ni'ima ce mubasharatan natijar ilmantarwar da za su samu shine su samu wannan tazkiya din to sai aka fara ambatar natijar ita ce tazkiya din da za su samu ta fuskar ilimi sabanin a can waccan aya ubangiji subhanahu wataala labari yake bayarwa ana bada labarin yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam zai zo tunda zai zo zai karanta ayoyi zai koyar da littafi da abin nan da hikima koyar da wannan ayoyin da littafi da hikima shi zai haifar da tazkiya din saboda haka a can an rattaba abin an jera su bisa tartibin faruwar su da kafin a samu wannan tarbiya din sai an samu karantar da ita sai an karantar da ita saboda haka a can aka fara da wannan yu'allimu alaihim ayatika wa yu'allimuhum alkitaba wal hikmata sanna wa yuzakkihim saboda sai an samu karantar da alqur'anin da sunnar sanna tazkiyar ta samu wato tarbiyar ta samu anan kuma tunda ana gaya musu ni'imomin da ake musu ne tunda can ka amanta wali utimma ni'mati alaikum wa la'allakum tahtadun ana fada musu ni'imomin da ake musu ne to babban ni'imar da bai kamata su manta da ita ba shine wannan tazkiya saboda haka sai aka fara fadan natija din kafin a fadi sababin samun natija din sababin samun natija din shine karantar da ayoyin da shi alqur'anin da ita hikimar shi yasa aka samu tazkiyar to amma tazkiyar ita ce ni'imar ai ita ce abinda wancan karantarwa ya haifar tunda ni'ima ake musu magana anan sai aka fara gabato da ita ina fatan an fahimta na'am sannan Allah ce wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun sannan kuma yana karantar da ku abinda ba ku kasance kun sani ba wato yana karantar da ku abinda da can ba ku san shi ba wannan sifa ce za'ida can a baya an ce wa yu'allimukum alkitaba yana koya muku littafin alqur'ani kene yana koya muku hikima sunnar sallallahu alaihi wa sallama sai kuma aka sake cewa wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun yana kuma sanar da ku aka sake maimaita kalmar yu'allimu dan kanka dauka wato duk tafiyar abu daya ne can yu'allimukum alkitaba wal hikma sannan aka sake cewa wa yu'allimukum kalmar yu'allimu tazo sau biyu waccan koyarwa ta alqur'ani da sunna ba ita kuma sai yana koyar da ku wani abin da ba ku sani ba wannan yana ishara zuwa ga mu'jiza babba da Allah subhanahu wata'ala ya ba wa annabi sallallahu alaihi wasallam wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da labarukan al'ummomin da suka gabata da irin abubuwan da suka faru tsakanin al'ummomin da annabawansu da irin yadda waɗannan al'ummomi suka fuskanci annabawansu da kuma irin sakamakon da ya biyo baya bayan sun gujire wa waɗannan annabawa sun yi rigima da su da kuma irin yadda alqur'ani ya yi maganar zamantakewa ta mutum ɗaya zamantakewa ta iyali zamantakewa ta gari zamantakewa ta al'umma zamantakewa ta zaman lafiya ko kuma zamantakewa lokacin da ake yaƙi tsakanin wato al'umma da al'umma yayi kamata a tafiyar da wannan zamantakewa don alqur'ani ya zo da wannan ya zo da usulul siyasa ya za a shugabanci ya za a yi shugabanci ya shugaba ya kamata ya kasance da nasihofi ya kamata shugaba ya sifantu da su ya alaƙa su ta kamata ta kasance da talakawansa ko waɗanda yake shugabanta ya su kuma ya kamata su zauna ko su yi mu'amalanci shugabansu wani irin haƙƙoƙi ne nasu a kansa wani irin haƙƙoƙi ne nashi a kansu duk alƙur'ani ya zo da waɗannan bayanai wanda duk larabawa ba su san wannan ba Laraba ba su san wannan ba ba su da wani abu na nizamul usra tsari na zamantakewar iyali ba su da shi ba su da wani abu na nizamul siyasa tsari na zamantakewar shugaba da kawai kowace kabila kawai da shehin kabilar shin shekul kabila shi wannan shekul kabila din shine wannan kabila za ta yi wada'a a cikin gida daya za a iya samun kabila guda nawa cikin gida daya ko a cikin Quraisha yanzu kabilu nawa ne a cikin Quraisha gida nawa ne a cikin Quraisha kuma kowa je yake sai shi saboda za a samu rigima tsakanin ƴaƴan bakwanni dukkaninsu wato tushensu ɗaya ne amma saboda wannan ya fito daga wannan dan wane wannan dan kani ne wannan dan kanin kani ne shikenan kuma sai shiga rigima a yi ta yaƙe-yaƙe ta zubar da jini saboda ba su da wani shugabanci guda ɗaya da ya kulle su ya haɗa su suka zama wato suka zama tsintsiya maɗaurin ki ɗaya da haka musulunci da ya zo sai ya zo shimfiɗa musu waɗannan abubuwa sai ya kasance sun dukkan wata al'umma da aka taɓa yi a doron ƙasa bincinkau wajen sanin waɗannan tsare-tsare da sanin siyasar zamantakewa sannan suka zo suka samu ilimin muka waɗanda suka shigo da su cikin rayuwarsu waɗanda a da ba a tunanin cewa Balarabe zai damu da waɗannan ilimin muka cikin ɗan ƙanƙanin lokaci kuma suka shigo da su suka haɓaka su bayan sun ɗauko su daga wasu al'ummomi sai suka haɓaka kuma wannan abin tunda za su mayar da shi da zai tafi tare da shiriyar da Allah subhanahu wataala ya ba su don haka za su cire dukkan wani gurɓataccen abu da yake ciki su mayar da shi ya zama daidai da yadda zai tafi da fitira ta ɗan adam tunda sun samu wata shiriya da waɗancan al'ummomin ba sa kanta saboda haka sai ya zama da sun samu tsari mutakamin na rayuwa wanda har ta kasance a wancan lokaci mutanen Europe mutanen yamma za su zo ne kasashen musulmi domin su yi karatu har ya kasance babban mai wato abinda mutum zai yi alfahari da shi a turai shine ya ce ya je kasan musulmi ya yi karatu saboda haka zai rika fasa kai yana kura hanci cewa shi fa a guri kaza malaman musulmi da suka karanta da shi yanzu abin kaga yadda yanzu abin ya rikice ya juye za a ce musulmi yana alfahari cewa wani arne ne ya karantar da shi har ka ji in yana faɗa sunan shi yana wani buɗe bakinsa yana wani kakkan ba harshensa cewa to wannan mu'jizar ita ce Allah subhanahu wata'ala yake ishara gare ta wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun to baya ga alqur'ani baya ga sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya sanar da ku abinda ba ku sani ba shine abinda ya shafi tsarin zamantakewa abinda ya shafi tsarin iyali abinda ya shafi tsarin siyasa tsarin zama da masoya tsarin zama da makiya duk annabi sallallahu alaihi wasallam yazo koyar da al'ummar larabawa wannan kaga ashe a ciro wannan jumlar ita kadai ita ma a sa ta tare da maimaita kalmar wayu allimukum dan ishara ne zuwa ga ita cewa ita kanta wata ni'ima ce mai zaman kanta mai girman gaske wayu allimukum ma lam takunu ta'lamu sai Allah subhanahu wata'ala ya ce fadhkuruni azkurkum to dan haka ku tuna da ni sai in tuna da ku to bayan duka wannan ni'imar da nayi muku waɗannan abubuwan da nayi muku ya kamata ku ya wajaba ku tuna da ni kalmar azzikir abin nan kalmar fadhkuruni ko jumlar fadhkuruni azkurkum an ciro daga kalmar zikir ko azzukur azzikir shine ambatan Allah bi kasri dhal shine ambatu azzukur kuma shine tunawa zama da kana tunawa saboda kamu bayan Allah subhanahu wataala an kubarce mu da duka biyu mu rika ambatan sa mu rika tuna shi mu rika kawo shi a cikin ranmu ko da yaushe duk sanda za mu yi wani aiki mu tuna menene umarnin Allah game da wannan aikin ko menene hanin sa game da wannan aiki mu san shari'ar Allah game da dukkan abin da za mu yi wannan duk yana cikin zikiri walladheena idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dhakarullah fastaghfiru li dhunubihim kaga dhakarullah anan ba yana nufin ka ce Allah ba yana nufin ka tuno Allah ka tuno hukuncin abin da kai saboda ka gano cewa abin da kai din ba mai kyau bane dan da nan sai ka nemi Allah subhanahu wataala ya gafarta maka sayyidina umar yana cewa afdalu min dhikrillahi bil lisani dhikrullahi inda amrihi wa nahyihi wato afdalu min dhikrillahi bil lisani abin da yafi ambatan Allah da harshe shine ka tuna Allah lokacin da zaka tuna umarninsa ka tuna hannunsa ka tuna me umarni da shi me ya hana saboda haka an umarce mu da mu ambaci Allah da harsunan mu ta hanyar tsarkake shi ta hanyar ambacin shi da yaba masa da kuma kira zuwa ga masa da'a subhanahu wataala saboda haka aslu zikri shine wanda abin da zai fito daga zuciya ambacin Allah yake farawa ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب هولاك زوجيا إتتشي فرقا إن أنبتا ألا زي 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 أبن شيء سألت ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هوا هولاك إتزوجيا إتتشي فرقا وشذاتة ألا تنني أنبتا ألا زي سنن حرشي يا أنسى سنكم أغا تاثير ونأبر حرشي يفرتا أكن غبوبي saboda haka idan ya kasance kawai harshe ne yake ambatan Allah zuciyar babu Allah a ciki to wannan kamar gangan jiki ne ba rai ya kasance kawai harshen ne yake motsi amma abun baya ratsa zuciya to wannan kamar gangan jiki ce babu rai tare da ita ambatan Allah da zuciya shine at-tafakkur fi ayatillah تفكر في آيات الله محبة الله تعظيم الله الإنابة إلى الله الخوف من الله خشية الله وانا نسنا دقى تشكين أبن دعيك كرا ذكري لزوجيا إذا كان تنانين آية من الله سبحانه وتعالى أبو واند إذا كيكي نونا مكانها للتنق بنجي سبحانه وتعالى مية لكان أنا سرق أي مكجا غورا زوا قارة تنانين جرمان الله سبحانه وتعالى قارة ديك السوية سأجكين زوجيرك neimomin da suke bebeye da kai da kake kwana a cikin su ka tashi a cikin su su rika sa maka soyayyar Allah subhanahu wataala ta rika karuwa a cikin zuciyarka ka rika jin tsoron sa sama da yadda zaka tsoron komai ka kaunace sama da yadda zaka kaunace komai kamar yadda al'amarinka duk sanda ya taso zuwa gare shi in wani abu ne ya taso maka ka dogara gare shi kadai sauran irin waɗannan manya-manyan a'malul qulub ayyukan da zukata suke yi wannan shine ambatan Allah da zuciya ce ambatan Allah da zuciya in ya zama da zuciya babu wannan a tare da ita to wannan zuciyar babu ambatan Allah tare da ita ambatan Allah da harshe shine ambatan dukkan wani abin da zai kusantar da kai zuwa ga Allah subhanahu wataala tasbihi tahmidi tahlili mafi kodoluwar abin da zaka ambaci Allah da shi shine la ilaha illallah afdalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah babu zikirin da ya kai la ilaha illallah wato kace babu abun bauta da gaskiya sai Allah subhanahu wataala ambatan Allah da gabobi shine aikata dukkan wani aiki da gaba wanda zai kusantar da kai zuwa ga Allah subhanahu wataala. Idan mutum ya tsaya a cikin sallah tsayi wanda zai yi din a cikin sallah zikiri yake, ambatan Allah ke ruku'un da yake yi zikiri ne, sujjada da yake yi zikiri ne. Haka nan mai dukiya fitar da zakkarsa ya bayar zikiri ne, cewa aqimis salata li zikri, ce ka tsayar da sallah dan tunawa dan ambato na. Saboda haka duk sanda zaka yi wani abu da gabobinka da dukiyarka domin neman kusanci ga Allah subhanahu wataala da yin wannan aikin, to wannan sunan shi zikiri, sunan shi ambaton Allah. Saboda haka ka shiga cikin masu ambaton Allah da wannan aikin naka. Allah ce utlu ma uhiya ilayka min kitabi min alkitabi wa aqimis salah, utlu ma uhiya ilayka min alkitabi wa aqimis salah inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar wa la dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allah ce utlu ma uhiya ilayka min alkitab, ka karanta abinda aka yi maka wahayi na alqur'ani. Don haka karatun alqur'ani yana cikin manyan zikiri, shine afdalu dhikri ala lisan, ka karanta maganar Allah subhanahu wataala. Wa aqimis salah, ka tsaya da sallah, ita ma tana cikin zikiri. Inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar, li sallah tana hana aikata alfasha da aikata munkari. Wala dhikrullahi akbar, kuma lalle ambatan Allah shine mafi girma. Su malamai suka ce abinda ayar take nufi cikin ma'anonin da suka bawa ayar shine abinda ta kunsa na Allahu akbar. Ita sallah, cikin sallah kan wani abinnan sunkuyawa da dagowa da zaka yi da gabobinka, zaka rika ambatan Allahu akbar, Allahu akbar. So afdalu dhikri shine ma tawata alaihi alqalb wal lisan, zikirin da yafi kowanne shine wanda zikirin da daga zuciya da harshe suka haɗu. Bayan zuciya ta kudurce sannan kuma harshe ya furta, to wannan shine zikirin da yake haifar da sanin Allah subhanahu wataala, shi yake haifar da ma'rifa, ma'rifatullahi subhanahu wataala, shi yake haifar da mahabbatillahi subhanahu wataala, shi yake haifar da yawan lada. Da zamanin zikiri ya haɗu da zuciya da baki sun haɗu wajen ambaton Allah subhanahu wataala, shi yasa da yawa zaka ga cewa wani mutum yana ambaton Allah yana ciniki, ana hira da shi, yana kwal-kwal-kwal da tafi, ka rasa anya wannan zuciyar ta sa ba zai yi ba. Ma ja'ala Allahu li rajulin min qalbayni fi jawfihi, zuciyar ta dace nan kuna hira da mutane kuma nan hannun kawai yana zikiri, ba zai yi ba. Dole zuciyar ko ta karkata zuwa ga bokin hirarka ko ta karkata zuwa ga zikiri. In ta karkata zuwa ga ambaton Allah da zikiri, zan fahimta cewa baka tare da ni. Amma in daga fuli ka bada hankalinka gaba daya, muna ta hira kana mun gyara ma a wasu abubuwa, kuma dan hannunka yana kwalkwalkwalkwal, shirman banza ne mutum yake. Saboda haka ambaton Allah ba zuciya, kamar yadda muka ce kal jasad ne bila ruh, kamar jiki ne, gangar jiki ne ba rai. To baya ga abinda zai haɗu da wannan na riya, saboda haka yana nuna mutane fa shi cikin ambaton Allah yake ko da wani lokaci. Zikrullah shine ra'asu shukr, shine kololuwar godiya ga Allah subhanahu wataala. Kamar yadda Allah subhanahu wataala ya muku waɗannan ni'imomi, kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaykum ayati wa yuzakkikum wa yu'allimukum alkitaba wal hikma, wannan abinda Allah ya muku din ni'imomi ne manya-manya. Babban abin da za ku yi na godiyar Allah subhanahu wataala shine ku ambace shi. Shi yasa sai aya da ta biyu ba ta ce fadhkuruni azkurkum, saboda shine ra'asu shukri, zikrullahi shine ra'asu shukri, shine kololuwar godiyar Allah subhanahu wataala. Bayan an ganyi umarni da shi fadhkuruni, ce azkurkum, sannan sai aka kawo shukuruli, kuma godiya umuman akan sauran ni'imomi da Ubangiji subhanahu wataala ya yi muku. Saboda haka ashukru yana kasancewa da zuciya ta hanyar wato ashukuru, shi kansa ashukuru din da Allah ce washkuru li wala takfur, ku gode min. Ashukuru dole a cikin ashukuru dole a samu al-i'tiraf, al-iqrar, ka yadda da zuciyarka cewa ni'imar nan da kake cikin ta Allah ne ya baka, ba hikimar ka ba, ba dabarar ka ba, ba iyayen ka ba, ba ilimin ka ba, ba wayan ka ba, ba wasu wanda kake ganin su ne suka sa hannu ka samu wannan ba. Ka riƙa jin cewa asalin ni'imar daga Allah take. Saboda ka kai iƙirari da wannan shine farko sannan kuma abu na biyu shine furtawa da harshenka ta hanyar godewa Allah subhanahu wataala, ta hanyar yabawa Ubangiji subhanahu wataala kan abin da ya yi maka, shine at-tahaddus bi ni'matillah. Sannan na uku, aiwatar da wannan ni'imar da ya yi maka cikin abin da yake yarda sani. Kakka dauki ni'imar da ya yi maka ta lafiya ka saba wa Allah da ita, kakka ne dauki ni'imar da ya yi maka ta dukiya ka saba wa Allah da ita, kakka dauki ni'imar da ya yi maka ta mulki ko ta karfi ka saba wa Allah da ita. In kai haka to baka gode masa ba, shine ka gudanar ka tafiyar da wannan ni'imar da ya yi maka a cikin abin da zai jawo maka yardar sa. To wannan wadannan rukunan uku sai an same su aka samu godiya. In ba a samu wannan ba to ba a samu abin da ake kira godiya ba. Na farko al-iqrar, ka yadda cewa ni'imar daga Allah take, saboda akwai wanda za a yi masa ni'ima amma baya kawo Allah a ciki. Zaka duk sanda ya bude baki wani zai kira, ba zai taba cewa ni'ima ce daga Allah ba ko falala ce daga Allah. Annabi Sulaiman alayhi salam bayan qala alladhi indahu ilmu min alkitabi ana atika bi qabla an taqum qabla an yartaja ilayka tarfuk, kaga lokacin da yazo ya ganshi me yace lamma ra'ahu mustaqirran inda qala hadha min fadli rabbi, bai kawo wannan wanda shine sanadiya shine sai da ba hadha min fadli rabbi liyabluwani ashkur am akfur, to wannan falala ce ubangiji dan ya jarraba ni zan gode masa ko zan butulce. Saboda farko ka rika jin cewa falala ce daga ubangiji, saboda abinda zaka yi shine ka gabatar da godiyarka gare shi ta waɗannan hanyoyi. Godiyarka ga Allah subhanahu wataala shi zai sa wannan ni'imar da ya yi maka to ka dame bai ta, duk sanda kake yi wa Allah subhanahu wataala godiya ta hanyar waɗannan abubuwa guda uku da muka ambata, to kana ƙara dame bai falalar da ya yi maka ba za ta kuce ba, ba ta kuce maka ba, sannan kuma za ta rika haɓaka la in shakartum la azidannakum, in dai har kuka gode to zan ta ƙara maka. Ka duba anan ni'imomin da Allah subhanahu wataala ya yi ambata kuma ya ambaci godiya bayan su, ni'imomi ne na addini, ni'imomi ne wajen utimma ni'mati alaikum wala, tun daga canza alqibla, daga canza musu alqibla zuwa Ka'aba har aiko Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya gabaci wannan ni'imomi ne, karantar da su alqur'ani, ya karantar da su sunna, ya musu tarbiya, waɗannan ni'imomi ne duk na addini. To da Allah ya kawo su sai ya ubarni da ai godiya, wanda me yake nuna maka wannan? Yana nuna maka cewa ni'imar addini ita ce ni'ima ta hakika, ni'imar da Allah subhanahu wataala zai maka ta fuskar fahimtar addininka da aiki da addininka da tsayawa kan shari'a, wannan ita ce ni'ima ta gaskiya, ita ce ta hakika, kuma ita ce take dawwama. Duk wata ni'imar da zaka samu to reshe ce in ka kwatanta ta da wannan ni'imar, ba ita ce tushe ba kuma ba za ta dawwama ba. Ni'ima ta lafiya ba za ka zama lafiyayye ba har duniya ta tashi, dole dai akwai ranar da babu kai ko za ka yi cuta, in ta rayuwa ce haka, in ta dukiya ce za ka tafka batta. Saboda haka duk wata ni'ima da za ka samu a duniya baya ga ni'imar addini take. To shi yasa Ubangiji subhanahu wataala bayan ya sanar da su ni'imomin da ya musu duk na addini ne ya ambata, ba kawo ci da shan su ba da wani abu, sai ya ce fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun, da ya nuna maka cewa hakikarin ni'ima ita ce ni'ima ta addini. Saboda haka da yawa muna rarrai da wannan, kuma wannan shi ne asasin zaman lafiyarka a duniya, shi ne ka samu kyakkyawar fahimta addini. Ba za ka fahimci haka ba sai ka ga yadda ɓatacce yake maganganiya, sai ka ji ɓatacce yadda yake maganganu, sai ka gan shi yadda yake ta wahala amilatun nasiba, ka ga cewa kai Allah subhanahu wa ta'ala ya raba ka da wannan wahalhalu, da yanzu kana can da kai ake yi, da duk wannan wahalhalun da kai za a yi Allah ya raba ka da wannan wahalhalun, banda sunnonin Annabi sallallahu alaihi wasallam abinda ka sa a gaba, sunnonin Annabi kuma cike suke da sauki da sauƙaƙawa, ana sanyin nan kawai kai shafa akan safarka. Wani yana nan ya hana ya ce ba za ka yi, shi ba zai yi ba, kai kai shafarka, saboda sunna ta tabbata da wannan, shi Allah ya jarrabe shi. To Allah ya ce wala takfurun, kada ku butulce mun, kufranun ni'am butulcewa ni'imar Ubangiji subhanahu wataala mataki mataki ne, akwai butulcewa ta ƙoli, wato mutum ya ce ya ƙi yadda ma cewa Allah ne ya masa wannan ni'imar, إنما أوتيت على علم عندي تباب ولا كي ونا كبعد ما تشي كوي كعالي شيء دبارة ستيبا بند بعد تشيلنا ده كي هو يجد يتوه حلا ده أنزل أمس إلو سين زد إسا بكم مثلا نزل أدو أجي كذا 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 آه كعالي شيء تقول شيني أعلى كفران النعم شيني جهلها في كيدا سنة متى كندا بكي ونا با مبي مثلا شيني قويتا الله يا مثلا نئما إليك قويوا با سن أسني baya san asani ta kokkoyewa to kaga wannan shi ma kufranu ni'amillahi ne mataki na uku shine as-sukut an shukriha ya yadda ya fitar da ni'mar an sani amma kuma zai rika bude baki yana godewa Allah ba kullun cikin mita yake da sauran maganganu marasa dadi tayu yayi shiru bai gode wani ni'mar Allah din ba saboda gafala gaziyawa ko wani abu shi yasa wannan shine mataki na karshe amma mataki mafi muni shine wanda zai ce ma shi dabarar sa ci kai ta bashi to saboda haka diddu shukr shine al-kufru al-kufru ana nafi kufranu ni'matillah butulcewa ni'mar Allah wala takfurun kada ku butulcewa ni'mata ta hanyar ku musunta cewa ni'mar nan ta wace ni ne muku ko ta hanyar ku fito kuna yin wani abu na sabuna da saba mun kuna butulcewa umarnina ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأهل قومهم دار البوار بك جودا سك بطل شيء ونيم من الله بتهنير سك تشنز نيم من الله تهنير كافر شيء بطل شيء سك جيف متنا سك إذا نهى لك صورك إذا متن زي بودي والله سبحانه وتعالى زي كيا نيم من زي مسا تهنير إترافي إقراري لو أن نيم رجيم مسا تهنير بدر شيء والله مسا نيم تهنير aikata abin da ya dace da wannan ni'imar ubangiji zai kara masa wa idza adana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adhabi la shadid Allah ce fadhkuruni azkurkum washkuru li wa la takfurun azkurkum shine sakamakon wannan sakamakon yafi duk abin da kake tunani ka ambaci Allah ubangiji ya ambace ku ka ambace shi ubance ku annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa ana inda zanni abdi bi wa ana ma'ahu idza zakarani ina nan inda bawa na yake zatona kuma ina tare da shi lokacin da zai ambace ni fa in zakarani fi nafsihi zakartu fi nafsi in ya ambace ni a ransa ambace shi a raina ko in zakarani fi mala'in in ya ambace cikin wacce jama'a zakartu fi mala'in khairin minhum sai ambace shi a cikin jama'a da ta fita shi alkhairi in taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilayhi zira'an in taqarraba ilayya zira'an taqarrabtu ilayhi ba'an wa ina tani yamshi ataituhu harwala in ya kusance ni da dali daya zan kusance shi ni kuma zira'i daya to sai ni zira'i guda zan kusance shi kamu daya gaba guda sannan in yazo min yana tafiya ni kuma zan zo musa ina gaggawa saboda ka ubangiji subhanahu wataala yana da shi ni'imomin sa manya manya sakayyar sa ga bawan sa shine ka ambace shi shima ya ambace ka amma Allah subhanahu wataala da zai yi maka cikin mala'ikun sa ta hanyar yayaba maka a cikin mala'iku fadar ubangiji subhanahu wataala ka san kai ma wannan ba karamin tagomashi bane Allah ka samu dace sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah